This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka kuka kama akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma akan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya muryar Afirka. Kuna kuma iya kama mu duk lokacin da kuke so a ko ina a duniya a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com ta kafar internet. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Usman Kabar ne tare da Grace Alheri Abdu ke fatan kasancewa tare da ku cikin farin ciki a shirinmu na safe daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da jin kanun labarin duniya.
To Malam Usman, wani babban jami'in Amurka ya ce dukkan bangarorin da ke tattaunawa kan batun nukiliyar Iran suna shirin ci gaba da tattaunawar bayan cikar wa'adin gobe 30 ga watan Yuni. Kasar Girka da ta talauce ta wato wadda talauci da yawa katutu ta umarci bankunan ta da kasuwannin zuba jari su rufe cibiyoyin kasuwancinsu daga yau Litinin har zuwa lokacin da za a kada kuri'ar raba gardama. Kana kasar Kuwait ta ce dan kasar Saudiya ne ya kai harin kuna bakin wake a wani masallacin yan Shia ranar Juma'a ya kashe mutane 27 da kuma raunata waɗansu 227.
To kafin mu je ga cikakkun labaran, menene mafita a rikicin da ke tsakanin kungiyar yan kasuwar man fetur a jihar Adamawa?
Gaskiya matsalan karuwa yake, musamman matsalan tsaro da aka samu dinnan ya sa mutane da yawa sun bar wajajen da suke, sun dawo sabbin wajaje, ya zama to sun zama ɗan gudun hijira.
To haka kuma kar amanta, akwai maganar shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa, sannan kuma akwai maganar shin wai menene yake faruwa ne ya kai kwayoyi gudun hijira, sansanin ƴan gudun hijira.
Kowa ya ajiye makamansa a gefe, a zo a zauna abu ɗaya ne, mu zo mu zauna da shugabanninmu da iyayenmu, a zo a zauna a tattauna wannan abubuwa a yi gyara a kai.
To duk waɗannan abubuwa sai bayan an sha cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wani babban jami'in Amurka ya ce dukkan bangarorin da ke tattaunawa kan batun nukiliyar Iran a Vienna suna ci gaba da tattaunawar bayan cikar wa'adin gobe 30 ga watan Yuni. Jami'in ya bayyana haka ne jiya Lahadi a daidai lokacin da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry yake tattaunawa da wakilan Iran a teburin tattaunawar da kuma waɗansu manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji da ke rukunin waɗanda ake tattaunawa da su a Vienna. Jami'in ya ce ana kyautata zaton masu tattaunawar za su so su kuma tafi daga Vienna yayin tattaunawar. Haf ya ce ba wai muna neman ƙarin wani lokaci mai tsawo ba ne, abinda muke bukata kawai shi ne 'yan kwanaki da bisa ga dukkan alamu za mu bukaci haka, za mu yi amfani da su wajen cimma matsayar da tafi dacewa. Masu tattaunawar sun ƙi yin bayani game da yarjejeniyar. Sai dai wani abu da ake takaddama a kai shi ne lokacin da za a ɗage takunkumin da aka kakaba wa Iran da kuma irin damar da masu gudanar da bincike ke da ita na shiga ma'aikatan nukiliyar Iran ɗin. Jami'an tattaunawa da dama sun bayyana cewa har yanzu akwai batutuwa da yawa da ba a cimma matsaya a kai ba.
To haka kuma kasar Girka da talauci yayi wa katutu wadda ta gaza samun ƙarin kuɗin daga ƙasashen Turai ta umarci bankunan ta da kasuwannin zuba jari da su rufe cibiyoyin kasuwancinsu na tsawon kwanaki 6 daga yau Litinin, yayin da matsalar kuɗin ƙasar take ƙara tsanani. Ga kuma wa'adin da take fuskanta da yake cika a gobe 3. Prime Minister kasar Alexis Tsipras ya sanar da daukar wannan mataki ne a jawabin da yayi aka yayata ta tashoshin talabijin a jiya Lahadi, sa'o'i kadan bayan da babban bankin Turai ya ce ba zai ci gaba da aiwatar da shirin ba da rancen gaggawa da zai ba bankunan Girka damar ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci cikin makonni masu zuwa ba. Sanarwar ta Mr. Tsipras ta zo ne bayan tattaunawar da aka yi tsakanin wakilan kasar Girka da kasashen Turai masu bata bashi ba tare da cimma yarjejeniya ba. Dangane da basu sukan da ake ba Girka ɗin yake kuma taimaka mata wurin ɗaukar nauyin kanta. Masu kula da al'amura suka ce yana yiwuwa Athens ta gaza biyan bashin dala miliyan 1,800 da ake binta wanda bashin bada lamini na duniya ya bata, wanda wa'adinsa ke cika a gobe 3. Prime Minister ya dorawa masu ba da rancen na kasashen Turai alhakin matsalar da ke barazana ga ci gaban kasancewar Girka member kungiyar kasashe masu amfani da kudin Euro da ta kunshi kasashe 19. Bashi da bisa ga jadawalar da ake da ita yanzu za a ci gaba da rufe bankunan da kasuwannin hannayen jari har 5 ga watan Yuli da kuma al'ummar Girka za su kada ƙuri'ar raba gardama kan ko za su amince da sabon tsarin tsuke bakin aljihu da kasashen da ke bata bashi suka bukata a dauka. Kafofin watsa labarai na kasashen Turai sun rawaito cewa masu ajiya za su iya daukar dala 65 a rana kuma ba za a iya tura kudi kasar waje ba sai da izini.
To kuna son labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Kuwait ta bayyana jiya Lahadi cewa wani dan kasar Saudiya ne ya kai harin kunan bakin wake a wani masallacin yan Shia ya kashe mutane 27 kimanin 227 kuma suka ji raunuka. Minista harkokin cikin gida Faiz Suleiman Abdulmasin Alqaba shine ya kai ya bayyana haka, yace wanda ya kai harin ne ranar Juma'a a masallacin cikin watan azumin Ramadan. Hukumomin sun ce ya shigo kasar ne ta jirgin sama yan sa'o'i kafin ta da nakiyoyin. Kuwait ta ce ta tsare direban motar da ya kai shi masallacin da mai gidan da direban yake zaune da kuma waɗansu mutane 5 dangane da wannan hari. Harin da aka kai a Kuwait da yana ɗaya daga cikin hare-haren ta'addanci 3 da aka kai ranar Juma'a a nahiyoyi 3. Tunisia ta tura ƙarin 'yan sanda 1,000 a wuraren ayyukan buɗe ido da wuraren shakatawa na gabar teku na ƙasar da ke arewacin Afirka, yayin da 'yan yawon buɗe ido da dama suka ƙaurace wa ƙasar bayan wani harin ta'addanci da aka kai a wani wurin shakatawa da ke gabar teku. Firayim Ministan ƙasar Tunisia Habib Esid ya ba da umarnin tura sojojin da ke jiran kota kwana a otel-otel da kuma wuraren ayyukan yawon buɗe ido. Ya kuma ce za a rufe masallatan da aka sani suna koyar da tsatsauran ra'ayin addini. Aƙalla mutane 38 ne aka kashe da dama kuma suka jikata a harin da aka kai ranar Juma'a, lokacin da wani mayaƙi ɗan ƙasar Tunisia matashi ya shiga bultu kamar 'yan yawon buɗe ido, ya buɗe wuta kan masu shakatawa a gabar teku da kuma waɗansu wurare a otel ɗin Imperial Marhaba mai ƙawa da ke Sousse. Ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Tunisia ya ce an tantance gawarokin mutane 17 waɗanda suka hada da 'yan ƙasashen Burtaniya da Jamus da Belgium da kuma Portugal, yayin da ake ci gaba da tantance waɗanda aka kashe sanye da sutura da ake sawa a wuraren shakatawa na gabar teku. A kudancin Faransa kuma wani mutum ya shiga wata ma'aikatar Amurka ya kaiwa wani shugaban sahari da adda a ma'aikatar. Ya yi wa fuskarsa kaca-kaca da rubutun Arabiya yayin da ya ƙoƙarin tarwatsa ma'aikatar. An kuma kama shi, aka kuma bayyana cewa ya amsa cewa shi ne ya kai wannan harin. A cikin sanarwar ranar Juma'a, Fada White House ta bayyana hare-haren a matsayin rashin imani. Sauran shugabannin ƙasashen duniya kuma da suka hada da babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon da shugabannin ƙasashen Turai su ma sun yi Allah wadai da waɗannan hare-hare.
To, labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To, za mu fara da rahoton wakilinmu na jihar Borno ne, Haruna Dauda Biyu, game da lamarin shan miyagun kwayoyi a sansanin 'yan gudun hijira.
Akalla mutum 4,700 ne suke fama da ciwon tabin hankali a jihar Borno sakamakon shan miyagun kwayoyi da ya zama ruwan dare tsakanin matasa da ma 'yan mata. Wannan matsala dai ya yawaita ne tsakanin 'yan gudun hijira da yayan kungiyar Boko Haram suka daidaita, wanda suka raba su da muhallinsu da dukiyarsu da ma iyalansu. Dr. Babagana Macina, likita ne a asibitin kula da masu tabin hankali da ke garin Maiduguri, wanda ya shaida murya Amurka cewa ana da samun yawaitar masu fadawa cikin wannan hali.
A cikin shekara daya da ya wuce dinnan, akalla mun samu mutane fiye da 4,700 da suka samu matsala a sanadiyan shaye-shaye. Mutanen da suke a asibiti a kan gadaje, akalla fiye da rabin, kashi 50 cikin 100 na waɗanda suke a asibiti duk matsala na kwaya ne. Kwayoyi suna iya lalata wasu sassan jikin mutum kamar su hanta, kamar koda da su kwakwalwa.
kamar kashi 70 cikin 100 na wanda suke da matsalan shashayen nan matasa ne yawanci, duk da cewa yanzu an fara samun yawaitan shashaye a tsakanin mata da kuma manyan mutane wanda shekarun su ya danja. Gaskiya matsalan karuwa yake, musamman matsalan tsaro da aka samu din nan ya sa mutane da yawa sun bar wajajen da suke, sun dawo samun wajaje, ya zamanto sun zama dan gudun hijira, wasu sun rasa aikin yin su. To wasu wayan abubuwan duka suna taimakawa wajen su fara shashaye wanda da ba sa yi.
Barista Ona Ogelago shine komandan hukumar hana sha da fitaucin miyagun kwayoyi na jihar Borno, wato NDLEA, wanda ya shaida murya Amurka cewa
2011 and between that time and now I know that the net CZ of about close to 9 tons.
Yace daga shekarun 2011 zuwa yau sun samu nasarar kwace kusan ton 9 na miyagun kwayoyi daga wajen jama'a. Yace wasu kuma 63 mun mai da su mutanen kirki wanda yanzu hakan sun dawo cikin jama'a. Barista wani yace mafi yawan waɗannan matsaloli ya ta'allaka ne kan talauci da kuma rashin ayyukan yi da matasa ke fama da shi, wanda yace akwai buƙatar gwamnatoci su hanzarta samar da ayyukan yi ga waɗannan matasa. Shi ko Alhaji Abdulkarim Abbas na ɗaya daga cikin mazauna cikin garin Maiduguri wanda ya ta'allaka mushan miyagun kwayoyin ga matasa da cewa akwai haɗin bakin waɗannan jami'an tsaro.
Kai yanzu abin da yake faruwa fa ya wuce wannan matasa kare, har matan aure suna zuwa suna siyan wannan kayan shaye-shaye na bugarwa na gashi na anan ana siyarwa ga mutane a jere. Ma'aikatan tsaro ko wanda suna zuwa suna siya, in kaje ko ina a bude rampant gashi na ana siyar da wannan abubuwa.
Sai dai komandan ya maida martani ne kan wannan zargi da aka yi wa hukumar nasu kamar haka.
It cannot happen. I cannot vouch for any other security personnel, but for my officers, the agency, I think that has not been heard of.
Yace ba zai faru ba, hakan ba zai faru ba. Ma'aikatan NDLEA ba za su yi ta'ammali da miyagun kwayoyi ba, amma ba zan yi magana a madadin sauran jami'an tsaro ba, amma na san ma'aikatanmu ba za su aikata hakan ba. Barista Kakashehu Lawan shine shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Borno ta kafa wajen yaki da ta'ammali da miyagun kwayoyin, wanda kuma ya shaida min irin dalilin da ake samun yawaitar waɗannan miyagun kwayoyi da kuma irin nasarorin da suka samu cikin wannan kankanin lokaci.
Jihar Borno yana cikin jihohin Najeriya wanda 'yan kwaya suke kawo kwaya kala-kala.
Kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya.
To daga jihar Borno kuma sai mu karkata mu tafi jihar Adamawa. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana rahoton rikicin 'yan kungiyar dillancin man fetur.
Bisa ga duka alamu da rikicin shugabancin da ya dabebe shugabannin haɗakar kungiyar dillalan man fetur a Najeriya, wato IFMAN, na neman kuma rasan kungiyar na jihohi, lamarin da yanzu haka make neman shafan harkokin sufuri da kuma raba man fetur a shiyar Yola, shiyar da ta kunshi jihohin Adamawa da Taraba. Domin yanzu a wannan shiyar bangarori biyu ne make takaddama game da shugabancin kungiyar, wato bangaren Alhaji Abubakar Butu da kuma bangaren ƴan talauye bisa jagorancin Alhaji Dahiru Abubakar Burye. Kuma ganin yadda wannan takaddama ke kara zafafa ne ma yasa uwar kungiyar ta kasa turo tawaga ta musamman domin gano bakin zaren. Alhaji Aminu Adamu da ke zama shugaban kungiyar a shiyar Arewa maso gabas a ganawarsa da manema labarai jim kaɗan da kammalin taron sirri da suka yi a Yola, ya buƙaci 'yan kungiyar ne da aka yi zuciya nesa.
Kira da zan yi shi ne kowa ya ajiye makamansa a gefe, a zo a zauna abu ɗaya ne, mu zo mu zauna da shugabanninmu da iyayenmu, a zo a zauna a tattauna wannan abubuwa a yi gyara a kai.
Shi ma a nasa lokacin Alhaji Abubakar Butu ba da tabbacin cewa ya wannan dambarwa ba zai kawo tsaiko a harkokin raba mai ba, kamar dai da jama'a ke fargaba.
Da kuma kiyaye haƙƙin talaka a cikin kasuwanci din, ta yadda talaka ba zai cutu ba. Alhamdulillahi da suka zo a matsayinsu na shugabanni suka gabatar da wannan don al'umma su fahimta a san matsayinmu.
To wai ko shin ma wani kokari ne ake na sasanta bangarorin biyu? Alhaji Baba Kano Aliyu Jada da ke zama tsohon shugaban kungiyar a shiyar Adamawa na cikin dattawan kungiyar dillalaman fetur a Najeriya.
Muna nan muna iya ƙoƙarinmu daga national har zuwa nan zonal zuwa unit. Wani abu ya faru yau wajen shekara da ya ko da wuta uku zuwa da wuta huɗu, amma insha Allah muna nan muna kai mu ga menene zai faru, amma har yanzu dai muna gaban kotu. Kuma wannan abu ba zai hana aikinmu ba, to da haka insha Allah muna nan kuma za mu daidaita su zama abu guda in Allah ya yarda.
Shi dai wannan dambarwa na ma zuwa ne yayin da aka soma bude wasu gidajen mai a wasu garuruwan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram cikin makonnin nan, wanda kuma fata shine Allah sa bangarorin biyu su sasanta ko a samu wadatuwar mai a jihohin Taraba da Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola.
To duk waɗannan labarai da rahotanni suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington.
Sai na yi roshin na je can Civil Defense Office sai na same shi a Sokoto South Division. Ko da na same shi sai na tarar da shi da Amina da DO yana zaune. In ta je ta ga wannan su ba ta hakuri su ce ta kyale wata dan tunda ta riga ta kawo shi nan in Allah ya so za su share mata hawayenta. Shi kuma Jamilu yake cewa Amina Amina, to wani dan Civil Defense ya biyo bayan shi sai ya mai mukun mari. Da aka mare shi wani ya sake biyo bayan shi ya mai mukun tika. Sai D1 yace a kawo mai buloli. Ya rika sai ya kama dukan shi da bulalin. DO ya sashi gaba ya kama dukan shi suka zuba mai ruwa suka sashi gaba yana dukan shi har ya kai shi cikin sel.
Jama'a assalamu alaikum. Daya daga cikin abubuwan da Najeriya ta yi kaurin suna a kansu shine yadda waɗanda aka ba alhakin kare lafiyar jama'a da kuma tsaron su suke amfani da wannan iko nasu wajen cin zarafin talaka wani lokacin ma har da mai hali. Ba sau ɗaya ba, ba kuma sau biyu ba, an sha samun irin waɗannan al'amuran nake ta haƙin bil'adama waɗanda daga bisani sukan zamo fitina ma al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya. Ɗaya daga cikin irin waɗannan hukumomin da ke da alhakin kare jama'a da kuma tsaronsu ita ce hukumar nan da ake kira Hukumar Tsaro da Kare Al'umma Farar Hula ta Najeriya, wadda aka fi sani da sunan Civil Defense a taƙaice. Yau filin ciki da gaskiya zai waiwayi batun dukar da 'yan wannan runduna ta Civil Defense a Sokoto suka lakkaɗa ma wani bawan Allah mai suna Jamilu Abdullahi har suka yi sanadin mutuwarsa a ranar Juma'a 5 ga watan nan na Yuni. Zancen da nake da ku har yanzu gawar Jamilu Abdullahi tana asibiti, wai akan ita hukumar ta Civil Defense tana ci gaba da bincike, kuma har yanzu gwamnati ta naɗa hannu ba a yi komai akan wannan batun ba. Bari mu fara da yin shimfiɗa. Shi dai Jamilu Abdullahi ya zauna a unguwar Dambo a cikin garin Sokoto tare da mahaifiyarsa. A ranar 25 ga watan Mayu, cacar baki ta shiga tsakanin Jamilu da wata makwabciyarsu mai suna Amina, wadda har ta yi barazanar cewa za ta koya masa hankali idan ya san wata to bai san wata ba. Sai ta tafi ofishin hukumar Civil Defense ɗin ta ɗebo ma'aikatan wannan ofishi, suka zo suka ɗauki Jamilu suka tafi da shi aka yi ta lakkaɗa masa duka da farko ma a gaban wasu 'yan uwansa suna gani. Irin dukar da aka yi masa ya yi tsananin da har su kansu 'yan Civil Defense ɗin suka ɗauke shi suka kai shi asibiti suka ajiye suka yi tafiyarsu. Mai sauraro yana iya ganin hoton irin dukan da 'yan Civil Defense ɗin suka yi ma Jamilu Abdullahi a shafinmu na dandalin voa.com. Kamar yadda na yi bayani da farko, Jamilu dai ya rasu a dalilin wannan duka na cin zarafi da 'yan Civil Defense ɗin suka yi masa a madadin ita wannan mace mai suna Amina wadda ta ɗebo su domin koya masa hankali. Bari mu faro wannan batun da surikinsa wanda a gabansa aka fara wannan cin zarafi mashi Jamilu Abdullahi.
Sunana Zulkifil Umar. Jamilu yayana ne, saboda surikina ne nake aure kaunashi, unguwa guda muke zaune.
Ka fara mana daga farko yaya wannan lamarin ya faru.
So ni dai lokacin da abin ya faru gida aka same ni aka gaya min aka ce ga Jamilu ce ya samu matsala da Amina, ta ce za ta ɗauko mai Civil Defense. To lokacin da na ji haka sai na ce to matata ta tashi mu tafi mu same ita Amina, saboda mu ji me ke faruwa mai yi settling ɗin wanga matsala. Ta taso muka zo gidan Amina ba mu same ta ba, muka dawo mayawanmu hudu gidanta ba mu same ta ba. So sai muka zo muka sami shi Jamilu bakin kofar gida zaune, muka tambaye shi me ke faruwa. Ya ce ya zo ne zai shiga gidanta ta kama gaggaya mai maganganun banza, shi kuma ya gaya mata suka kama zage-zage dai har ta ce za ta ɗauko mai Civil Defense. Muka ce to ya tashi ya shiga gida ya dafa makannan shi abinci. To bayan mangariba sai aka so aka ce mana gashi can an je an kama Jamilu bakin kofar gida yana kwanci an tafi da shi. sai na yi roshin naje can Civil Defense Office sai na same shi a Sokoto South Division. Ko da na same shi sai na tarar da shi da Amina da DO yana zaune da kuma sauran office personnel din su suna zazzaune suna tsatsaye sun zagaye tana tsaye to ban je wurin kowa ba naje ita wurin Amina saboda ita ta kai shi wurin nace Amina zuwa ne wurin ki da farin dai tace min in dai maganar Jamilu ce kada ka ce min komai don babu ruwanka nace dole in yi ruwa saboda Jamilu duk abin da ya same shi a yanzu ni akusa kuma ni zan fara daukar da wainiyar lalurar shi sai ta ce min ita babu ruwanta don nace don Allah Amina ki yi hakuri wannan abun bai kai ga sai an kawo shi don ba mu karanka mu zamu iya sulhun wannan maganar tace wallahi ba za ta yi ba nace don Allah ki hakuri tace wallahi ba za ta yi ba to muna cikin magana da shi DO shi kuma shi na magana da Jamilu shi kuma Jamilu yake cewa Amina Amina to wani dan Civil Defense ya biyo bayan shi sai mai mukun mari to yana mare shi abun ya bata min rai ina ga mata da Allah ta kima Allah an fara dukan shi da aka mare shi wani ya sake biyo bayan shi mai mukun tika sai DO yace a kawo mai buloli a kawo mai buloli ya rika sai ya kama dukan shi da bulalin yace aje a kulle shi
duka a gabanka akai wannan
duka a gabana akai wayannan abu da nake fada ma DO ya sa shi gaba ya kama dukan shi aka zuba mai ruwa a wurin nan suka zuba mai ruwa suka kama dukan shi suka sa shi gaba yana dukan shi har ya kai shi cikin cell sai na fito na tafi na gaban iya dubin walakancin da suke mai a matsayin yana soriki na ina tsaye ana mai wannan walakancin sai na fita nace ma kanne na su taho mu wucewan mu muje gobe tunda sun ce ba za su yi hakuri ba na san za su doki statement din shi su kai shi kotu in muka je kotu duk hukuncin da kotu ta yi mai muna iya mu anshe shi bailey a can kotu sai mu ci gaba da hita kotu da ita to bayan haka safiya ta waye sai aka kira ni aka ce min yanzu Civil Defense Office nace bazan je ba
ana bayan kwana daya kina
bayan kwana daya so bayan dai awoyi kadan aka saki kira na aka ce min abun nan fa Jamilu na asibiti to ko da nace an ce yana asibiti sai nace ma matata ta tashi muka tashi mun kai mu kusan 10 muka tafi da makwabtan mu da kowa muka yi asibiti to muna zuwa asibiti sai muka samu halin da shike ciki sun bubbuge mai kan shi ya kumbura idanun shi jini ke fita cikin idanun shi babu inda yake motsi bayan shi kamar an debo wuta an zuba mai a baya cakacaka wuta duk bayan shi ya abun nan muka tashi asibiti suka ce to su dai an Civil Defense sun kawo shi ba su ba kowa ba sun tafi yansu muka je can office din Civil Defense muka samu DO yace a ai gashi nan ya turo a doke shi saboda an yi transferring din case din zuwa audit su ko da muka dawo nan specialist tare da yan Civil Defense sai nurses din da adnan sai suka kama tambayan su ya za su kawo patient su aje su tafi yansu tun da safe har zuwa wanga lokacin har rigima ta same su da nurses din suka doko itace za su bubbuge nurses din nan nurses din sai suka sheka suka yi reporting ma security specialist sai suka kulle musu gate bayan sun doko shi za su kai mana shi audit da suka kulle musu gate sai na zo na muka taru muna roƙon su nurses din muka ce da Allah su yi hakuri su bude mu saboda sun doko mara lafiya su kai mana shi audit to mun je mun kai shi audit bayan kwana ɗaya ana dai dan kula da shi haka nan yana nuna mana yana demonstration mahuskan shi an yi mai haka mutum hudu yana demonstration din mutum hudu ne a dube huskan shi abinda suka yi mai mutum hudu yana cewa a bari ya je ya tambaye su me yayi musu saboda bai iya magana bai iya komai sai dai demonstration ɗaya yake bada ga hannun shi yana nuna huskan shi da idanun shi ba su budewa so daga nan dai ya kwana nan audit ya sake kwana an je an yi hoton kan shi aka tarar da matsalar duk sun bubbuge mai kai kuma sun dai yi raunata shi sosai to bayan nan Juma'a misalin karfe 4 Allah ya mai rasuwa
kamar yadda na faɗa akwai hoton marigayi Jamilu Abdullahi a shafin mu na dandalin voa.com wanda aka dauka a ranar 2 ga watan nan na Yuni wato kwanaki 3 kafin rasuwar sa a asibitin koyarwa na Jami'ar Usmanu Danfodio Udod a takaice. A shirin mu na gaba za mu ci gaba da bin kadin mutuwar shi Jamilu Abdullahi a hannun yan civil defense a Sakkwato. A madadin Murtala Faruk San Inna, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa mu huta lafiya.
To sai mu ce Allah ya kyauta. To yanzu kar a manta ana sauraron wannan shirye-shirye ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kuma karatun Alkur'ani kamar yadda muka saba kawo muku daga bakin yara.
Sunana Zainab Aliyu Umar daga makarantar Hafsat Ahmad Bello Model Arabic Secondary School Sok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
To sai mu ce yanzu kafin mu karkare shirin bari mu koma ga Grace Alheri Abdu mu ji labarai amma wannan karin a takaice.
Jiya Lahadi jami'an yan sanda suka harbe suka kuma kama David Sweat daya daga cikin fursunonin da suka arce daga wani gidan yari dake birnin New York makonni 3 da suka shige. An kama Sweat ne a garin Constable na birnin New York kwanaki 2 bayan da wani jami'in tsaro na gwamnatin tarayya ya harbe ya kuma kashe Richard Matt daya daga cikin fursunonin da suka tsere daga wani gidan yari mai cikakken tsaro dake birnin New York. An kawo ƙarshen dawa aka hada mune da aka yi na neman Sweat bayan sama da makonni 3 da fara neman sa ruwa a jallo da ya kai ga kama shi. A wani taron manema labarai da aka yi a daren jiya Lahadi, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce yanzu dai zaman zulumi ya ƙare. Wani babban jami'in Amurka ya ce dukkan bangarorin da ke tattaunawa kan batun nuclear Iran a Vienna suna shirin ci gaba da tattaunawar bayan cikar wa'adin gobe 30 ga watan Yuni. Jami'in ya bayyana haka ne jiya Lahadi a daidai lokacin da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry yake tattaunawa da wakilan Iran a teburin tattaunawar da kuma waɗansu manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji da ke rukunin waɗanda ake tattaunawa da su.
To mun gode Grace, sai kuma mu ce da takaitattun labaran ne shirin safiyar nan ya kammala, sai kuma an jima da hantsi in Allah ya so za mu sake dawowa ni da ita a cikin shirin. A madadin ita Grace Alheri Abdu ta tayi gabatarwa, sai wanda ya jagoranci shirin Chuba Hero Dodo ne da kuma injiniya mu na yau Jim Simon, sai ni Usman Kabara da na gabatar nake cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC. Allah ka tabbata mana da alkhairinka. Amin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.